sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Mutumin nan da ya sauya sunansa na asali zuwa ga sunan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya fara fuskantar barazana a hannun wasu ƙurru biyu na har ma wannan mutum ya yi hijira daga gidansa yana ta boye-boye.
Kabinu a guje suka yaga mu riga suka cire makamai da su ji mun ciwo na gudu na shiga gidan zu.
To ko me ya zafi sai a biyo mu cikin shirin. Za mu kawo muku cigaban ziyarar da kwamitin da gwamnatin Kano ta kafa da yake bibiyar yadda za a gano sauran yara 70 da aka sayar da su a kudancin ƙasar nan ƙarƙashin Justice Wada Rano. Shi kuwa shehun malamin nan Sheikh Tijjani Bala Ƙalarawi ya bayyana takaicinsa kan yadda malamai magada annabawa suka sanya amawali suka tsuke bakinsu kan abin da ke faruwa a jihar Kano, inda malamin ya ce matukar aka ci gaba da sanya namujiya to babu shakka lamarin ba zai haifar da al'ummar jihar Kano da mai ido ba. A yayin da direbobin baburin a daidaita sahu suka ikirarin maka gwamnatin Kano a gaban kotu, ita kuwa hukumar Karota ta ce wai ko a jikinta an marka kausa domin kuwa ta ce tana nan daram akan wancan haraji babu gudu ba ja da baya. Za mu kawo muku labarin wata mata da ta haife sanfalelan jaririnta a cikin jirgin sama sannan kuma ta sanya wa sunan dan nata sararin samaniya. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ita ma wata mata wacce bakin jininta ya sanya ta kyawuwa, domin kuwa mazaje sama da 220 ne suka yi soyayya da ita suke kuma son aurenta amma abin ya gagara. Karshe dai ta yanke shawara auren karanta kadan kenan daga cikin kunshin inda ranka na wannan lokaci. Sai a gyara zama domin kasancewa da mu. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yusuf Ala Abdullahi ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na inda ranka, wanda masallan magana kan ce ka sha kallo. Yau ma fa shirin zai dora ne da ziyarar da kwamitin da gwamnatin Kano ta kafa kan gano sauran yara 'yan asalin jihar Kano guda 70 da har yanzu ake ci gaba da sun neman su, waɗanda ake zargin wasu mutane suna zuwa suna sata yaran suna cefanar da su a kudancin ƙasar nan. Aje dai mun fara baku labarin yadda wannan kwamiti ƙarƙashin tsohon alƙali Wada Umar Rano ya kai wa kwamishinan 'yan sandan Kano wato CP Habu Sani ziyara ta musamman da kuma girmama shi da kuma ƙara yi masa bayani kan yadda wannan kwamiti ke ci gaba da gabatar da aikinsa na wajen gano sauran yara 'yan asalin jihar Kano da aka cefanar da su a can kudancin ƙasar nan aka kuma sauya musu suna da addini. A yayin ziyarar dai kwamishinan 'yan sandan Kano Habu Sani ya ce za su ba wannan kwamiti goyon baya mai tarin yawa kasancewar kwamitin aikinsa yana da yawa, kuma ya ce za su yi amfani da dukkanin shawarorin da kwamitin ya bayar wajen gano sauran waɗannan yara sama da 70 da har yanzu ake ci gaba da sun neman su. Kwamishinan ya kuma ƙara da cewa har yanzu rundunar 'yan sandan jihar Kano da ta ƙasa baki ɗaya tana iya bakin ƙoƙarinta wajen ganin ta gano waɗancan yara tare da dawo da su gaban iyayensu.
Insha Allah cikin binciken da ake lokacin da abin da akwai hanyoyi daban-daban wanda muke bi, kuma duk bayan da muka samu daga gare su za mu koyi mai amfani da wannan wajen bincike da kuma gano wasu daga cikin Allah ya yarda.
Shi ma dai a nasa jawabin mai shari'a Wada Umar Rano ya ce al'umma suna ba su haɗin kai matuƙa, domin kuwa a zuwa yanzu ya ce akalla mutane 247 ne suka zo gaban kwamitin tare da yin bayani, musamman ma galibinsu waɗanda aka sace 'ya'yayensu ne ko kuma waɗanda suke da alaƙa da 'ya'yan da aka sace. Har ma dai a jiyan a yayin tattaunawa wasu da wakilin Munasiru Salisu Zango ya ce yaran da ake tunani sun ma haura haka, amma dai cikakken bayani ba zai fita a daidai wannan lokaci ba har sai kwamitin ya gama aikinsa tare da mika wa gwamnati abin da ya gano.
Insha Allah da dairin da abin shawarwarin da zamu bayar da kuma yanda muske da yanda farshi nake samu da jama'a in Allah ya da Allah zatan dai za a samu wanda dai suke dare in Allah ya da za a same su in Allah ya da.
Izo yanzu dai jami'an 'yan sanda na ci gaba da tsare mutanen da ake zargi da sace waɗannan yara suna kai su kudancin ƙasar nan tare da sauya musu addini da kuma sunaye. Galibi dai yaran da aka ceto izuwa yanzu suna nan sun kasa fahimtar yaren su na Hausa, amma dai iyayensu suna iya bakin kokari wajen koya musu Hausa da kuma addini. Har ma a lokutan baya an jiyo gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ba waɗannan yara naira miliyan 1.1, sannan kuma ya ɗauki nauyin karatunsu tun daga matakin firamare har zuwa jami'a. To Allah Ubangiji ya sa a gano sauran yaran da ake nema ya kuma kufutar da 'ya'yanmu ya kare mu zuriya da haula. To wannan kenan. To tunda ana magana akan abin da ya shafi iyaye ne da kuma iyaye, ka san Bahaushe ya ce tsakanin ɗa da mahaifi sai Allah. Su kuwa wasu iyaye ne da 'ya'yayensu ke karatu a can ƙasar India, wato dai irin ɗaliban nan da gwamnatin jihar Kano ta tura karatun likitanci a can kasar India suka rubuto wata wasiƙa zuwa ga wannan fili na inda ranka mai farin jini inda suka fara da cewa mu ne iyayen yaran da suke karatun likitanci a kasar India su 14 muna roƙon gwamnatin jihar Kano mai tausayi da adalci da ta taimaka ta biya wa yaran mu kudaden Allahu tsunsu na wata 30 tun daga watan Afrilu na shekarar 2017 har izuwa yanzu a yanzu dai sun gama karatu wasu sun tafi zuwa housemanship ba kudin jirgi babu allowance wasu kuma an ce sai mai girma gwamna ya ba da umarni a biya su kudaden su amma har yanzu fa shiru ake ji dan haka muke ƙara roƙon gwamnati da ta duba al'amuran yaran mu saboda yaran suna cikin wani hali mu da muke waya da su mu muka san halin da suke ciki a matsayin mu na iyayensu da fadan gwamnatin Kano za ta duba da kuma tausaya waɗannan yara su 14 da suke karatu a can ƙasar India suke kuma karanta bangaren likitoci karshen wasiƙar tace haza wa salam daga Alhaji Awwal A Garko a madadin iyayen yara to da fatan dai gwamnan Kano ya ji wannan koke naku da kuma fatan zai kawo muku dauki Allah kuma ubangiji ya sanya a dace shi kuwa shehu malaman nan a shak tijani balakala rawi wannan karan ma ya shigo inda ranka amma dai ziyarar ta wannan lokaci ta dan sha banban da irin sauran lokutan da shi malamin ke zuwa domin ku a wannan karo malamin ya tattaki malamai musamman malaman da suka ja bakin su suka yi kum suka sa bakin su takunkumi wato dai kan batun da ke faruwa a fadin jihar Kano wato dai dambar wannan kan kacaccala masarautun Kano inda malamin ya ja kunnan malamai cewar kamata su fito su faɗi gaskiya kan abin da ya kamata a yi har ma malamin ya ƙara da cewa ko dai lokacin nan da ake faɗa ya zo ne wato dai lokacin da ilimi zai tafi ya bar karatu
ni na zo ne in mana nasiha mu ga yawa kanmu gaskiya ina malamai suke ne na addinin musulunci kada fa malamai a ce suna nema su ƙare a bar masu karatu ina attajirai irin na da masu arziki karfa su kare su bar masu kudi ina cikakkun yan siyasa irin da irin su Malam Aminu Kano da makamantansu karfa su kare su bar waɗanda ba su san harkar siyasa ba ya wajaba ni wa kanmu fada mu girmama junanmu mu dinga yafewa mu dinga koyi da halaye irin na Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam mi hattara da hawa mumbarin juma'a da guraren wa'azi muna yin abubuwan da za su zama hadari a rayuwar mu ta cikin kabari bayan ta duniya amma malamai sun kasa hada yan siyasa a waje guda domin su yi musu nasiha su ja kunnan su
a shak tijani balakala rawi kenan da kuma fatan za a samu daidaito yanzu kuma sai batun yadda masu baburan a daidaita sahu a fadin jihar Kano suka hau kan kujeran naki har ma suka ikirarin maka gwamnatin jihar Kano a gaban kotu biyo bayan kakaba musu harajin da suka ce ba za su iya biya ba wato dai harajin naira 26,000 lamarin da ya sanya yan adaidaita sahun suka ce za su maka gwamnati a kotu a tattaunawar su da wakilin mu Aminu Abdu Bakar Noma
sunana Hamza Adamu Inkiya Traki sana'a ta jan adaidaita sahu bin da yake tafi da mu shine wannan abu da gwamnati take kokarin yi ba mu gamsu da shi ba an sako da wasu kudade da kowane dan adaidaita sahu zai biya dan haka muna da hakkin da zamu nemi hakkin mu a kotu tunda kotu ita take da hurumin da za ta iya dakatar da wannan al'amari dan haka zamu dunguma mu maka gwamnatin nan a kotu
to sai dai adaidaita lokacin da masu babaran adaidaita sahun ke wannan babatu ita kuwa hukumar karotan karkashin jagorancin MD wato baffa babba dan Agundi ya ce babu gudu babu ja da baya suna nan kan bakansu na cewar wajibi ne yan adaidaita sahun sai sun biya wancan haraji da kuma kudin tiraka naira 8,000 ya kuma ce hukumar sa a shirye take wajen ganin tayi abin da ya dace akan waɗancan masu baburan adaidaita sahun
duk wanda yake zaton cewa wannan abu ba mai yiwuwa bane to in muka gama yin registration ya ki ya gani wannan shine sakona ga wanda da yake zaton ba zai yi ba kuma ko zanga zanga ko yajin aiki ko kowane irin abu wani yake zaton zai yi to ina ba shawara yayi abin da yake ganin yema daidai kuma ba zai hana ni abin da muke ganin shine daidai bisa doka ba
ko da yake da mun tun a baya waɗannan yan adaidaita sahu sun nuna rashin amincewar su kan matakin da shugabannin kungiyar su suka dauka na janye yajin aikin da masu baburan adaidaita sahu suka shelata gabatarwa a yau inda suka ce wacce sanarwar janyewar daman an yi ta ne ba da yawun su ba to Allah ya sa mu dace masu sauraro shirin inda ranka fa kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a a makon da ya gabata ne wani mutum mai suna Muhammad Ibrahim ya sayo rago kato ya kuma yanka akai taron sagulgulan sanyawa kansa da kansa suna inda ya sauyawa kansa suna daga Muhammad Ibrahim zuwa Muhammadu Buhari wato dai ya koma sunan shugaban kasa Muhammadu Buhari inda a baya dai mutane suka ta martani kan yadda wannan matashi rana tsaka ba tare da la'akari da wahalar da iyayensa suka yi suka sanya masa wannan suna ba, amma dai shi a rana tsaka ya canza wa kansa suna. Ko da yake dai masu nazari sun ce ba sunansa ya canza ba, sunan mahaifinsa ya canza, wanda kamata yi sai mahaifin nasa ya sahale sannan zai canza wannan suna, domin kuwa shi sunansa Muhammadu, babansa kuma Ibrahim. To kaga kenan ya canza sunan mahaifinsa ne. To amma dai in takaice muku magana, yau dai wannan bawan Allah ya shigo inda yace tun bayan da aka yi wancan biki budure burede na canzawa kansa suna, yana cikin tashin garari da tashin hankali, domin ko kullun ta Allah sai wasu katti sun zo neman sa. Ajiya dai yace yayi mugun gamu, domin ko akan hanyarsa ta koma gida sai ya ci karo da wadancan karti wanda kullun suke sun zuwa gida neman sa, inda kuma suka nemi kama shi bai kuma san ina za su kai shi ba. Lamarin da ya san yayi nemi agajin ƴan sanda dake gadi a gidan zu nan take kuma suka bashi mafaka. Amma sa'a guda bayan da waɗancan masu neman sa suka tafi, ya fito ya tafi gida, lamarin da ya sanya shi cikin rudani da sarkakiya. Ya kuma kasa gane dalilin da ya sanya waɗancan urubiyu nake neman sa. Ga dai Muhammadu Buhari.
Ni sunana Muhammadu Ibrahim, ne koma Muhammadu Buhari. Ware ko ina matsayin Muhammadu Buhari insha Allah. To yanzu dai abin da ya biyo baya dai saboda dalilin saka wannan suna da nayi na Muhammadu Buhari, to jama'a suna bibiya ta yanzu kwana zaman gida ma ya gagare ni. Duk inda naje daga wajen aiki da office da can inda nake zuwa da kasuwa yanzu duk bibiya ta ake. Shekaran jiya ma a kofar gidan zu wasu suka zo suka same ni garin muna hayaniya da su da wani abu garin gudu suka bi ni a guje suka yaga mu riga suka cire makamai da su ji mun ciwo na gudu na shiga gidan zu sun ce an biya ni kuɗi saboda na canza suna na in koma Muhammadu Buhari.
To idan Allah ya kai mu sati na gaba za mu ji ta bakin hukumar Hizba tunda ya ce ita ma tana neman sa. Yanzu kuma sai mai sauraro ya gyara tsab domin jin labarin wata sabalikita wacce wata mata mai tsohon ciki ta hau jirgin sama, bayan da kuma ta hau jirgin sama sai na'ura ta kama ta a ciki. Nan da nan dai aka bata kulawa kuma ta haihu a cikin jirgin. Jim kaɗan bayan ta haihu sai ta ce ta sanya wa sunan ɗan nata sararin samaniya. Kaga kenan chip da chip wai mai ido ɗaya ya leka shantu. Wakilinmu Hassan Awwal Muhammad yana da cigaban labari.
Ita dai wannan mata mai suna Narida Arunjo tana kan hanyarta ne daga birnin Florida na kasar Amurka zuwa garin Pennsylvania tare da mai gidanta domin yin hutun bikin Christmas. A lokacin da jirgi ya keta sararin samaniya ne sai kawai naƙuda ta kama ta, a duk da lokacin da jirgin ke kokarin sauka bayan sun kwashi awa 1 da minti 39 a sama. A cewar mai gidanta, matar ta sa ta dauke ne da ciki har na tsawon makonni 38, kuma kafin su yi wannan tafiya sai da likitan da ke duba ta ya bata tabbacin cewa za ta iya tafiya cikin yanayi na juna biyu, duk wanda yake cikin nata ya isa haihuwa. Daga bangaren ta, Narida ta ce tana cikin bacci ne sai kawai bayan ta ya fara mata ciwo, har ta sanar da mai gidan nata, a inda shi kuwa ya sanar da ma'aikatan cikin jirgin. Tuni dai sanarwa ta fita cewa ko akwai wanda ya kware a wajen aikin karbar haihuwa. A nan ne aka samu masu taimaka mata har ta haife jaririn nata wanda nan take ta sa sa suna Sky, wato sararin samaniya a Hausance. To kaji fa Yusuf, da fatan jariri mai suna Sky ba zai wa duniyar mu bore ba wajen komawa tasa duniyar wato sararin samaniya.
To a gaida Hassan. Annan ma dai sake kwatawa akai, domin ita ma wata matar daban da aka yi tufakin tafi kowa bakin jini a duniya. Karshe dai karanta ta yanke shawarar aura kuma ta aura, har ma sun tafi honeymoon bayan da mutane sama da 120 suka zo neman ta, amma da ciki babu wanda ta yi masa. Wakilinmu Aminu Abdu Baka Noma yana da cigaban labari.
Matar mai suna Elizabeth, mai kimanin shekaru 49 a duniya, ta ce ta yanke shawarar auren karen nata ne mai suna Sim Sweet saboda mazaje 220 ne suka gwada neman aurenta, amma kuma bata dace da su ba sakamakon bakin jininta. Hakan yasa ta yanke shawarar auren karen nata. Yanzu haka dai wannan mata ta dauki wannan karen nata domin zuwa yawon shakatawa irin na masoya.
To a gaida Baka Noma.
Anan kuma kungiyar tsofaffin ɗaliban makarantar HIS Shahuci, wato Aliya aji na 1989, wato 1989, na farin cikin gayyatar dukkanin ƴan wannan aji zuwa wajen bikin cika shekara 30 da gama makarantar, tare da gabatar da addu'o'i na musamman ga malamai da ɗaliban da Allah yayi warsuwa, da kuma karrama tsofaffin malamai da shugabannin wannan makaranta. Za a gudanar da taron ne a ranar Lahadi 15 ga watan Disamban shekarar 2019, wanda ya yi daidai da 18 ga watan 4 shekarar 1900 141 bayan hijira da misalin karfe 10 na safe a harabar makarantar dake Shahuci. Mai masaukin baki Director HIS Shahuci sanarwa daga Ibrahim Yusuf Bichi Alkalansawi majin kungiyar class 89.
Shibir ya da addinin musulunci ta Qadi Ahmad wanda ta saba gabatar da daurar haddar Alkur'ani. A bana da cibiyar za ta gudanar da daurar haddar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda take sanar da dalibai cewar ta shirya gabatar da wannan haddar ta hadisai guda 200 cikin kwanaki 20 na lokacin hutun makaranta ga dalibai maza da mata. Domin gabatar da takardar shiga ko karin bayani za a yi tuntuɓar jami'in shirya daurar a makarantar Qadi Ahmad Islamiyya dake lamba 489 da kuma lamba 491 a Rimin Gata daura da sabon jami'ar Bayero dake nan Kano. Ko a kira lambobin waya 0800 689 5599 ko 0800 333 3931.
Kafin mu karkare filin inda ranka ya karɓi takardar wani bawan Allah mai suna Yusuf Abdullahi wanda ya gamu da lalurar karaya. Wannan kuma bawan Allah yana nan gida a kwance baya izuwa ko ina. Inda asibitin kashi na Dala ke neman tsabar kuɗi har naira 783 da ɗauriya a matsayin kuɗin da za a yi masa aiki. Na tabbata idan mai sauraro ya ga wannan bawan Allah mai suna Yusuf Abdullahi zai tausaya masa. Domin kuwa yana ɗaki a kwance baya zuwa ko ina sakamakon lalurar da yake fama da ita har ta kai baya iya fitowa cikin jama'a saboda lalura ta yi lalura. Da fatan za a taimaka wannan bawan Allah mai suna Yusuf Abdullahi. Sai wani bawan Allah shi ma mai suna Sharif Abba shi ma dai da yake fama da wata lalura har ta kai wani tarin ruwa ne yake ta fitowa daga cikinsa. Likitoci kuma sun zuke wannan ruwa amma dai yana ci gaba da dawowa. Haka ne sanya ake neman tsabar kuɗi har naira 20,000 a matsayin kuɗin da za a yi masa gwaji da kuma zuke masa wannan ruwa. Sai kuma takarda wata ɗaliba wacce ta nemi a saka sunanta da ta samu gurbin karatu a kwalejin FCE dake nan Kano za ta karanta NCE take neman tsabar kuɗi har naira 34,000. Sai kuma takarda Haladu Nasiru da ya samu gurbin karatu a jami'ar Maiduguri shi ma yake neman naira 33,200 a matsayin kuɗin da zai samu ya registration. Da fatan za a tara agaza musu gaba daya. Duka duka kuma a nan shirin inda ranka zai diga aya a madadin madugun shiri Nasiru Salisu Zango, Aminu Abdubakar Noma da Hassan Awwal Muhammad. Abrahaman Hamisu na Madina dai shine ya sarrafa na'ura don sada ni da ku. Ni kuma Yusuf Ali Abdullahi nake cewa mu huta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.